الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل بدعة حسنة، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'du, godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 23 ga watan Jumada al-Akhira, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441, wanda ya dace ma 17 ga watan 2 shekara ta 2020. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Bulughul Maram na Ash-Shaykhul Imam Al-Hafiz Ahmad Ibn Ali Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba da yafi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Kamar ni? Eh. Suwa suke wantarar mota? Toto, lokacin da mutum ya tabbata wannan kaya da za a sayar da su ko za a yi wantaran su kaya ne na kwaci, baya halatta mutum ya saya. Inde ka tabbata kaya ne na kwaci, in aka ce kwaci ko nau'i ne na zalunci. Amma inda a ce misali kaya ne waɗanda suke na ma'aikata, ake buƙatar za a canza wasu, waɗannan tsahi za a yi wantaran su, wannan ba laifi mutum yana iya saya. Amma kayan da ake kwacewa daga hannun jama'a, in za a yi wantaran su, baya halatta mutum ya saya. Saboda sayan irin wannan kaya taimakawa ne a kan ci gaba da yin wannan kwaci. Ubangiji ta'ala ko ya faɗa, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, kar ku taimaka ma juna akan ɗaukan zunubi da ke tare iyaka. An gane ko? Daidai yake da sayan kayan barawo, saboda matukar barawo yana samun masu sayan kayan shi, ai kaga ba zai daina sata ba. Amma inda zai sato kaya ya buga ya rasa mai saya, to zai iya ma kanshi shawara cewa ya daina wannan wahala da yake da zaluncin da yake ma jama'a. Na'am.
Lokaci polis kana kan haka ba za su kawo da zuwa ba ya kuma ya
shi duk lokacin da dukiyarka za ta salwanta ko za a tsangwame ka game da addininka ko za a ci mutuncinka ko za a taba lafiyarka, bada cin hanci a irin wannan hali halaka ne. Kai da ka bada ba ka da laifin bada cin hanci, amma shi wanda ya karba yana da laifin karbar cin hanci. Don haka su a tsarin takaddu da ake yi ma ababen hawa, motoci da baburra, akwai takaddar da matsayin yin tawajibi gane ko yana daga cikin haƙƙi na shugabanni da Allah ya dora ma bayinsa. Don abinda babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa, to wannan dole ne mutum ya yi da'a. lalle asali idan ka dauka kamar vignette an tsara ta ne akan cewa kudaden da ake karba daga hannun masu ababen hawa da su ake gyaran hanya da sauran abubuwa abubuwa dai na maslaha ta jama'a to ba da irin wannan haƙƙi wajibi ne amma in ka dauke ta assurance kayan kasuwa ne kuma kasuwancin da ba a gina shi akan shari'a ta musulunci saboda akwai zalunci a cikin ta to wannan ita dan baka saya ba baka da laifi in aka tirsa saka ka saya zaluntar ka akai in aka tila saka ka saya an gane ko zaka iya saya dan ka kare mutuncin ka amma duk abin da aka karba sai an yi aman shi a ranar kiyama saboda an karbe shi ne ba ta hanyar da ya dace ba to amma abin da ya shafi kamar irin su binyat wannan wajibi ne mutun ya saya wajibi ne mutun ya saya saboda haƙƙi ne na hukuma wanda ta dora ma ƴan ƙasa saboda maslahar su kai dai ka bada abin da yake kanka sawa'an suna sarrafawa ga inda ya dace ko ba sa sarrafawa wannan tasu ta rage in aka tattara musu suka cinye su tabbata a ranar kiyama sai sun yi aman su ko shi shugaban da ya kawo dokar kuma aka amsa ba a sasu inda suka dace ba to wannan sai ya yi aman duk abin da aka karba a hannun jama'a a ranar kiyama amma kai a matsayinka na mumini dole ne kai da'a don haka shi a irin wannan ita irin wannan takarda ba da wani abu wannan shi kuma cin hanci ne kana da laifin cin hanci an gane ko na ɗanka ba da wani abu a barka wannan shi kana da laifin cin hanci me yasa saboda wani abu ne wanda ya zama wajibi a kanka sai ka ba da wani abu domin a kauda kai a kyale ka to amma ita waccan takarda wadda ta zalunci ce wadda ake tirsasa mutum ita wannan dan ka tsira da dukiyarka in ka ba da wani abu baka da laifin ba da cin hanci amma shi wanda ya karba yana da laifin karbar cin hanci
assalamu alaikum malama mun gode ka dinda mai abuna ina san ka ko zaka
samu na'am
malama ina so ka ka bin cewa kaman misali abin da muke yi ina so ka ka bin cewa dinda wannan na'am da ranar da zai yi
kamar misali mika ce
kamar wani ne sa fitan kamar kamar wani ne sine ne ya nuna cewa mutum makiyayi abin da ya banna da dare zai biya amma da dare ne zai biya
wannan abu ne wanda yake sananne a shar'anci na kasancewar shi mai gona dole a cikin yini ya je ya gadin gonar shi in dabobi suka fada suka yi barna to ba magana a dora ma mai dabobi ramuwa in dai barna ta cikin yini ce an gane ko matukar shi mai dabobin ba ganganci be ya kawo ya saka dabobi da gangan a gonar mutum suka bannata masa amfani wannan shi dole ya rama masa amma yana tsantsarewa yana iya kokarin shi dabba ta fada suka yi barna to wannan ba magana a dora masa ramuwa amma duk barnar da dabobi za su yi a cikin dare to wannan dole mai dabba sai ya rama saboda ita dabba ba a santa ba da kiwo a cikin dare cikin yini aka santa da kiwo dole mai dabba da yamma ya daure dabbar shi wannan abu ne wanda yake tabbatacce kamar yanda za mu iske darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul buyu littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen saye da sayarwa a darasi da ya gabata mun gama baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukunce-hukuncen ruku da shufa wanda bayani ya gabata wato lafazin ash-shufa an ciro shi ne daga ash-shafu bi ma'ana az-zawj wato shine kenan kasancewar abu ya zamanto yana da dan uwa. Idan aka ce dai a shufu a kaya wanda yake na tarayya, to duk abinda ake da tarayya a kan shi, sawa'an daga mutum biyu abinda yayi sama, matukar ba a raba ba, kowa aka iyakance ga iya rabansa, ya ware nashi ya maida gefe, to anan shi wannan abokin tarayya shi yake da haƙƙin a sayar masa raban abokanin tarayya su ga duk wanda ya tashi sayarwa. In har abokin tarayya daga cikin waɗanda suke tarayyar ya sayar ma wani na nesa rabansa ba tare da ya shawarci waɗanda suke da tarayya da shi akan wannan abu, to wannan suna da haƙƙi da za su je gaban alƙali su tada wannan ciniki, su su biya su hada da nasu. Shine malam ya zo mana da hadisin Jabir ibn Abdullah, Allah ya kara musu yadda, yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bi shufa fi kulli ma lam yuqsam, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zartar da hukunci game da ruko da shufa a cikin duk abinda ba a raba ba. Kaga duk abinda ba a raba ba kenan kaya na tarayya. Sai yace fa idza waqa'atil hudud, kenan hukuncin da ya zartar kenan anan, in wani ya saida ka san shi ba tare da ga wani na nesa, to anan su suna da yancin da za su zo su tada wannan ciniki, su su biya wato su rike. Dole ne shi wancan na nesa da ya saya, ko ya so ko ya ki, dole ya karbi kudin shi. Shine sai yace mana fa idza waqa'atil hudud, idan iyakoki suka tabbata kenan aka kasa, kowa aka iyakance ga iyana shi, wasu rifati duru aka fitar da hanyoyi, an gane ko, kamar misali gida ne da ɗakuna aka raba muku gado, kowa aka yanka daga wuri kaza zuwa wuri kaza na wane ne, daga wuri kaza zuwa wuri kaza na wane ne, kuma kowa ya fitar da kofar gidan shi daga wani ɓangare, to fala shufa ba maganar ruku da shufa a nan. In wani daga ciki ya saida ma wani na nesa, ba wani wanda yake da haƙƙi a cikin su waɗannan waɗanda da suke tarayya a gidan kafin a raba, ba wanda yake da haƙƙin da zai zo ya tada wannan ciniki, sai dai ya nemi alhurma. Amma in aka riga aka raba, kowa aka fitar da cewa daga wuri kaza zuwa wuri kaza na wane ne, ɗaki kaza na wane ne, amma kofar shiga gidan kofa ɗaya ce, to har yau ruko da shufa yana nan. Idan ka sayar ma wani na nesa ɗakin da aka baka, to waɗanda suke tarayya da kai a cikin wannan gida suna da haƙƙin da za su tada wannan ciniki, su za su biya in ya so su haɗa da nasu. Me yasa? Saboda kasancewar wani na nesa ya zo ya yi tarayya da su, yana shiga yana fita, akwai cutarwa. Shi kuma duk abin da ya kasance akwai cutarwa ga wani, to musulunci ya yi ƙoƙari ya magance shi. Kuma kar mu manta bayani ya gabata, hadisi ne tabbatacce wanda malam ya zo da shi, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tabbatar mana, wato shi wanda yake da ruko da shufa ko baya nan, dole za a yi jiran shi, an gane ko, za a aika masa cewa abu kaza wani yana so ya sayar da kasan shi, dole a sanar da shi, kuma dole a yi jiran zawo shi ko mun jimawa, kuma ba dole bane ba dan an sanar da shi kai tsaye ya tashi ya zo. Shine manzon Allah yake cewa al-jaru ahaqqu bi shufa'ati jarihi, wanda kar mu manta bayani ya gabata abinda ake nihi da al-jar, kamar yanda malamai suka tabbatar, wato shine abokin tarayya kenan wanda yake da ruko da shufa. Manzon Allah yace shi yafi cancanta game da sayan wato kayan tarayya na kenan dan uwansa kenan abokin tarayyar shi, yuntagaru biha, manzo Allah yace za a yi jiran shi game da wannan abu. Wa in kana ghaiban, koda ya kasance baya nan ko mun jimawar lokaci, dole a yi jiran shi. amma sharadi manzo Allah yace za kana dariqu huma wahidan, idan hanyar su ta kasance daya ce. Yanzu misali idan ka dauka irin gona kai ko mu ce garaki, irin wanda ake noman rani da abin da yake kama da haka, zaka samu garakin suna makwabtaka da juna, sai an bi ta cikin garkarwa ne, sannan za a shiga garkarwa ne. An gane ko? Hanyar duka daya ce, sai an bi ta cikin garkarwa ne, za a shiga ta wani. To dan haka wanda yake da wannan garka baya halatta ya saida ma wannan nesa, wannan wanda suke makwabtaka, wanda hanyar su daya ce, to shi yafi cancanta, shi yake da haƙƙi. In aka saida ma wannan nesa, yana iya tadawa, shi ya biya. Shi ne yace idza kana dariqu huma wahidan, idan hanyar su wato ta kasance daya ce. Wanda kuma hadisi na karshe da malam yazo da shi a baban hadisin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ash-shufu'atu ka halil iqal, ruko da ita shufu'a wato tamkar kunce da baibayi ne, ma'ana abu ce mai gaugawar kucewa. Kenan in har aka sanar da kai ka samu labari baka yi magana ba aka sayar ma wani, to shikenan an riga an wuce da bayaninka. To wannan hadisi hadisi ne ba ifi bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An gane ko? Dan an sanar da kai ka kyale kana nazari, to wannan ba wani wanda yake da haƙƙin ya saida, sai in ka fito kai bayani ka ce ba ka so. Maganar cewa ai an faɗa maka kake magana, to wannan bata mata su ba. Za mu tashi babi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu al-qirab, an Suhaib radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala salasun fi hinna al-baraka, al-bay'u ila ajal wal muqaraba wa khalqu al-burri bish-sha'iri lil-bayt la lil-bay'. Rawahu ibn Majah bi isnadin ba'if, wa an Hakim ibn Hizam radiyallahu anhu annahu kana yashtaridu 'ala ar-rajuli idha ataahu malan muqarada alla taj'ala ma'adi fi kabidin raqba wa la tahmilahu fi bahr wa la tanzila bihi fi badni masil, fa in fa'alta shay'an min dhalika faqad baminta mali. Rawahu ad-Darqutni wa rijaluhu thiqat, wa qala Malik, wa qala Malikun fil Muwatta'i an al-A'la ibn Abdurrahman ibn Yaqub an abihi an jaddihi annahu 'amila fi malin li Uthman, annahu 'amila fi malin li Uthman radiyallahu anhu ala anna ar-ribha baynahuma wa huwa mawqufun sahih. Malam Allah ya ji kansa na faɗa, wato wannan babi ne wanda ke bayani game da wato abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato na hukuncin wato kirada. Shi wannan babi wani lokaci malamai sukan canza lafazin su ce babul muqaraba ko kuma babul mudaraba, domin shi lafazin al-qirab masdar ne na fadar su qaraba yuqaridu qiraban wa muqarabatan. Idan aka ce al-qard, asalin kalmar kenan shine al-qaba, wato shine yanko wani abu. An gane ku? Dan haka wato zarto ko mu ce si ake kiran shi al-miqrab, saboda me yasa yakan yanko wani abu daga jikin wani abu, to shine ake kira al-qirab ko kuma muqaraba. Wannan haka wato Larabawan Hijaz suke ambaton wannan mu'amala, amma su mutanen Iraki abinda suke ambatanta shine mudaraba, wanda su al-mudaraba sun ciro shi ne daga ad-darbu fil ard. Idan aka ce ad-darbu fil ard ai as-safaru fiha, bulaguro a ban kasa. Saboda ita galibin ita wannan mu'amala tana kasancewa ne ta hanyar bulaguro, aje ayi kasuwanci in an samu riba a raba. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa, lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ard ay safaran fil ard. Kuma haka can Ubangiji Ta'ala ke faɗa, wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taksuru minas sala wa idza darabtum fil ardi ay safartum fiha. Kuma haka cikin suratul muzammil yana faɗa, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi. Dan haka suke kiranta al-mudaraba, kenan an ciro lafazin ne daga addar bi ma'ana as-safar, domin galibin shi wanda aka bashi wannan dukiya yakan yi bulaguro ya tafi wani gari ya je yayi kasuwanci zuwa wani lokaci a dawo ayi lissafi sannan a raba riba. A shar'ance idan aka ce al-mudaraba ko aka ce al-qirab ko aka ce al-muqaraba, wato shine malamai suka ce huwa hiya, wato huwa an yi udiya shakhsun shakhsan akhara malahu aw juz'an minhu li ya'mala fihi bitijarati wa yakunu nisbatu ribhi bainahuma ala ma sharatahu. Wato shine mutum da yakan dau dukiyarsa gaba daya ya meka ma wani, ko kuma ya bashi wani bangare na dukiyar shi akan cewa ya je yayi kasuwanci zuwa wani lokaci a zo a yi lissafi abinda aka samu na riba a raba a iyayen da kenan suka yi sharadi tsakaninsu. To ita wannan mu'amala a Hausa ana kiranta baranda, an gane ko baranda ake kiranta, al-mudaraba ko kuma kace al-qirab shine ake cewa qiraba kenan a Hausa sunanta baranda. Mutumin da yake da dukiya sai ya dauki dukiyar gaba daya ya damka ma wani cewa ya je yayi kasuwanci zuwa lokaci kaza ko bayan wata uku ko wata shida ko shekara a zo a yi lissafi. Idan uwar kudi ta fito abinda aka samu na riba, to sai a raba akan iya abinda suka dandance. Ana iya dandancewa a raba riba tsaka ni na daurabi, ni mai dukiya, kai da kake kasuwanci da dukiyar kai ma ka daurabi, ko kuma a kasa uku ni na dau kashi biyu kai ka dau kashi daya, ko kuma kai ka dau kashi biyu ni na dau kashi daya, a iya dai yanda aka dandance. Wannan ko yana iya kasancewa wani lokaci mutum yakan samu wata illa, ya samu wata matsala, baya da lafiya, shi ko gashi yana da dukiya ya saba dan kasuwa ne. To kaga anan inda a ce zai zauna ya sa wannan dukiya gaba ya ringa ci karewa za ta yi. Amma in aka samu wani amintacce aka damka masa na a ci gaba da kasuwanci da wannan dukiya abinda aka samu na riba a raba, to wannan kaga hanya ce ta bunƙasar dukiya. Ko kuma yana iya kasancewa so da yawa kai ka bude shago kana wasu kasuwanci kuma ka samu wani aiki na can daban, maimakon a ce ka kulle shagon ka daina sana'ar sai ka samu wani ka dora shi akan wannan. Kuma so da yawa mutum yakan tara dukiya, dukiyar da ta wuce a ce shi kadai ya ringa juya ta. To a irin wannan hali, domin ƙara bunƙasa dukiya, sai a ba wasu su je a yi kasuwa abinda aka samu na riba a raba, wanda a nan taimakekke ne ga juna ce, kai ka amfana shi ya amfana. Don haka dai a takaice kenan, shine mutum da zai dauki dukiya gaba ɗaya ya ba wani, ko kuma wani bangare ta dukiyar shi ya ba wani domin ya je yayi kasuwanci da ita zuwa wani lokaci a zo a yi lissafi, abinda aka samu na riba a raba a iyayen da suka dandance tsakaninsu. To shine anan malam ya zo mana da wato hadithin Suhaib ibn Sinan Ar-Rumi, Allah ya kara masa yadda, na faɗa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, salasun fihinna albaraka, Azan Allah ya ce abubuwa uku, wato akwai albarka a cikinsu. Wannan salo ne wanda yake na karantarwa, ba dan ya takaita ba akan waɗannan abubuwa uku, abubuwa da dama Allah ya sanya albarka a cikinsu. Shine anan yace salasun, abubuwa uku manzon Allah yace fihinna albaraka, akwai albarka a cikinsu. Abu na farko manzon Allah yace albai'u ila ajali, wato ciniki zuwa wani lokaci. An sayar maka kaya, ka saya, ka amince, sai aka ce je ka nan da wata shida idan Allah ya hore, ko kuma je ka in ka sai da kayan ka zo ka biya. Je ka, an bar maka ana bin ka bashi kenan, je ka zuwa lokaci kaza, ko kuma je ka in ka samu ka zo ka biya. To wannan akwai albarka a cikin shi. Me yasa? Saboda anan akwai rangwame da sauƙaƙawa game da shi wanda ake bin bashi, domin an bashi ajali, an bashi dama cewa ya je sai lokaci kaza. Duk kayan da za a sayar maka da shi bashi, anan akwai taimako a cikin shi. An gane ko? Na a baka bashi, an yi ciniki, ka saya, ka amince, an baka bashi, je ka daga nan zuwa sati guda, ko wata guda, ko wata uku, ko wata shida, lokacin da ka samu ka zo ka biya. To wannan akwai taimako a cikin shi. Shine yace albai'u ila ajali, wato ciniki, wato izuwa ajali. Sai dai anan ya kamata su ƴan kasuwar da suke ba abokan sana'a bashi, ya dace su tausaya musu. Kar ya zamanto dan bashi ne za a baka sai yanda aka yi da kai, inda kudinka to kuma anan sai yanda ka latsa. Kamata yayi ya zamanto akwai nau'i na taimako anan. Kasancewar taimakon ya zamanto tsantsa kenan, kasancewar in ma da kudinka ka zo haka za a sayar ma, in ma bashin ne haka za a sayar ma. Amma so da yawa wanda ake bashi kaya, bashi sai yanda aka yi da shi. Idan ana sayar da kaya jika-jika, to shi in bashi za a bashi sai kaga an dora masa ko jika da 20 ko jika da 50, wanda inda a ce akwai kudin shi a hannu, idan ya zagaya kasuwa zai iya latsawa ya same shi kasa ma da yanda ake sayar da shi a jika. Kenan ya kamata anan in mai kudi hannu, jika da jika guda zaka sayar masa, to haka shi ma wanda zaka bashi bashi ka tabbata cewa taimaka masa ne zaka yi. Ka bashi a yanda kenan, koda kudi hannu, koda kudi hannu gare shi kenan a jikan zaka sayar masa, domin ka shiga karkashin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah ya ji kan mutumin da in zai sayar da kayan shi yakan sayar da su da rangwame. Kenan sawa an bashi ne zai sayar ko kuma kudi hannu. To shine yace albai'u ila ajali, wato ciniki zuwa wani lokaci kenan, wanda aka saurara ma shi, wanda aka sayar ma cewa zuwa lokaci kaza kenan ya zo ya biya. Abu na biyu sai yace wal muqaraba, wato da baranda, shine da zaka ba mutum dukiya cewa ya je yayi kasuwa zuwa lokaci kaza, a zo a yi lissafi abinda aka samu na riba a raba. Manzon Allah yace shi ma wannan akwai albarka a cikin shi. Micece albarkar? Domin jama'a anan junansu ya amfana da juna. Kai da kake da wannan dukiya, ka ɗauki miliyan ɗaya ka bashi cewa ya je yayi kasuwa, zuwa wata uku ko wata shida ko ƙarshen shekara a zo a yi lissafi, in uwar kuɗi ta fito abinda aka samu na riba a raba tsaka, ko a kasa uku shi ya ɗauka shi biyu kai ka ɗauka shi ɗaya. Kaga anan kai ka amfana shi ya amfana, shine albarkar da yake cikinta, wata hanya ce ta bunƙasa dukiya. Sannan abu na uku manzon Allah sai ya ce wa khaldul burri bishari'a, wato da haɗa alkama da sha'ir. An gane ko? A niƙa lilbaiti, domin a sarrafa abinci a gida a ci, la lilbai'a, amma ba domin sayarwa ba. In domin sayarwa ne, wannan algushi ne. Domin shi sha'ir kimar shi bata kai ta alkama ba, alkama ta fi shi matsayi, ta fi shi daraja. An gane ku? Misali anan kamar hatsi da dawar gona. Dawar gona kaga ai kimar ta da darajar ta bata kai ta hatsi ba. To anan kai ne kake sayar da gari na hatsi, ko kuma gari wanda yake na dawon masara misali. To anan indan a dafa a gida a sarrafa a ci, kaga akwai abki a nika dawar gona a hada ta da hatsi a nika, shine ai ake cewa dawa dawa da ai haka ake. Wanda in hatsin bai kai ba gaba daya a ci, wanda ita dawar in ita kadai ce ba za ta ciyu da dadi ba. To amma in aka sarrafa ta a gama ta da hatsi aka nika, sai zamanto ta ba da wani dandano na daban. Kamar yadda yau wata hikima da suke mata, ita wannan dawar gona idan aka nike ta lumus, sai a ringa hada ta da fulawa ana tukawa ana abinci. Haka mutane suke hikima a yau. Wanda kaga ita dawar ita karan kanta ba za ta ci ba. Wanda a yanzu a maraya dai ta koma abincin dabbobi, raguna ake ba mutane ba sa ci, amma a ƙauye abinci ci. Don haka a birni har ma ta yi hatsin wani lokaci tana kai kusan hatsin a tsada. To kaga, to amma in dan a sayar ne, misali kai ne kake sayar da gari na hatsi ko garin dawon masara, to anan baya halatta dawar gona ka zo ka cakuɗa ka nika ka hada ka sayar ma da mutane a matsayin gari ne na hatsi ko gari ne na dawon masara. Yin haka haramu ne, domin algushi ne. Shi wanda ya zo saya ba garin dawar gona ba ya zo saya, garin hatsi zalla ya zo saya, kai kuma ka zo ka hada shi da na dawa. To shine anan yace wa khaliqul burri bi sha'ir, wato da hada wato alkama da sha'ir, domin akwai abki anan. Shine yace lil bayt, domin sarrafa abinci wanda yake na gida. Sai yace la lil bay'i, amma ba domin sayarwa ba. To shine anan wato Ibn Majah shi ya rawaito wannan hadisi da dangane wanda yake mai rauni, don haka hadisin bai inganta ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka Sheikh Nasir Albani, Allah ya ji kansa, yayi hukunci akan cewa hadisi ne dha'ifun jiddan, kamar yadda yake cikin wato littafin sa dha'iful jami. Don haka dai a takaice hadisin bai tabbata ba, illa kasancewar duka waɗannan abubuwa da aka ambata wato akwai dalilai ingantattu waɗanda suka kunshi ma'anarsa. Saboda anan ka sayar ma mutum kaya ya nemi cewa da Allah ka dan rangwamta masa zuwa lokaci kaza, idan ya samu zai biya, to wannan akwai taimako a cikin shi. Haka na ka dau dukiya ka ba wani ya je yayi kasuwa, abinda aka samu na riba ku raba, shi ma akwai taimako a cikin shi, kai ka amfana shi ya amfana. To haka kasancewar hada alkama, garin alkama da sha'ir a tuka a ci a gida, shi ma akwai albarka. Me yasa? Saboda an samu abikin abu. Don haka dai a takaice hadisin bai tabbata ba. Sannan malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin Hakim Ibn Hizam, Allah ya kara masa yadda yake faɗa. Wato hadisin Hakim Ibn Hizam, Allah ya kara masa yadda, annahu shi Hakim, kana yashtariku ala rajuli idha a'tahu malan muqaraba, wato yakan yi sharadi ga duk mutumin da ya meka masa dukiyar shi a matsayin baranda, na cewa a je a yi kasuwa, abinda aka samu na riba a zo a raba. Baya baka dukiyar shi sai ya maka sharadi. An gane ku? Sai ya gitta maka wato sharadi. Don haka wannan abu ne wanda yake halattacce a shar'anci, da shi mai dukiya ya yi sharda domin kiyaye dukiyar shi. Sharadi na farko da yake yi, yakan ce daga mutumin da ya bashi dukiya, ya ce masa Allah ta ja'ala mali fi kabidin raqba, kar ka sake ka sanya mun dukiya game da wato danyar hanta, ma'ana kar ka mun kasuwanci da dabbobi. An gane ko? Karka je ka ringa mun kasuwanci na dabbobi da dukiyata da na baka. Yakan yi wannan sharadi, saboda me yasa? Akwai hadari shi ma a cikin shi. shine yace Allah taj'ala mali kar ka sanya mun dukiya fi kabidin raquba wato game da danyar hanta ma'ana kar kai kasuwanci na dabobi da dukiyata sanan shar'i na biyu sai yace wala tahmilahu fi bahar wato karka wannan karka haute ku da dukiyata lafazin wala tahmilahu wato ma'dufu ne ala Allah taj'ala kenan wala an tahmilahu fi bahar wato karka daukar mun dukiya a cikin teku ma'ana karka haute ku da dukiyata saboda hawan teku da dukiya shi ma akwai hadari an gane ko musamman a irin wancan lokaci tare da cewa a yanzu abu ne mai sauki sai dai shi ma idan aka yi katarin misali wata tasha inda ake saukarwa kaya suna sarganta kwantina nawa ta halaka sai labari to yakan ce wala tahmilahu fi bahar karka daukan mun ka karka daukan mun dukiya a cikin teku ma'ana karka haute ku da dukiyata sannan sharadi na uku yakan ce wala tanzila bihi fi badin masilin wato karka sauka cikin wani zarmu da dukiyata duk inda aka san hanyar ruwa ce korama ce to karka je mun da dukiya saboda yanzu Allah yake kaddara ruwa ya sauka in yaso dukiya ta halaka sai yace fa in fa'alta shay'an min zalika in ka sake ka aikata ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da na hane ka fa kadau ba min tamali to tilas zaka rama mun dukiyata kana mun take nan dole zaka rama mun dukiyata shi wannan kenan iya sharɗan da yake yi kenan mu ma a yau mai dukiya sai ya tsaya yayi nazari ya gitta sharɗan da zai kiyaye dukiyar shi kaga ai so da yawa wanda ya baka kaya a je ayi kasuwa sai ya ce banda bashi banda bashi me yasa ya ce banda bashi dai me ya kiyaye dukiyar shi to dan haka kana iya tsayawa kai nazari ka gitta masa sharda banda kaza banda kaza banda kaza banda kaza duka gitta masa wannan sharda kuma ka nannaga mishi cewa to ka tabbata cewa fa in ka sake ka aikata abinda nayi maka sharadi to dole zaka rama mun dukiyata to dan haka anan kenan in shi wanda aka damka masa dukiya kenan ya saba wannan sharadi in dukiya ta halaka dole zai rama in ko dukiya ta kubuta to wannan mudaraba da aka yi tana nan kamar yanda take sai dai in shi mai dukiyar ya ga cewa to tunda wani baya kiyaye wannan sharadi to gara a tsaye da wannan an gane ko in Allah ya kaddara dukiya ta kubuta kuma alhali ka keta sharadin da ya maka to anan yana iya kauda kai a ci gaba kuma yana iya taka maka burki cewa a tsaye da wannan mudaraba amma duk sharadin da baya komawa izuwa kiyaye dukiya wanda yakan koma ne izuwa kawai ainihin shi kasuwancin to anan kasancewar in dai ba hanin shi bai cewa karka yi kaza karka sayi abu kaza to anan kasancewar kenan ya zamanto cinikin da ake kiran shi albay'ul fuduli kamar misali ya maka sharadin cewa banda kasuwar dabobi kawai abinda nake bukata kasuwa ta abinci abinda ya shafi hatsi dawa shinkafa alkama wake da sauransu da gujiya kasuwancin abinci nake bukata kawai ai kai ko sai kaga cewa ai kasuwa ta tufafi a tamfa da sauransu ana samun riba sai ka sayi wasu irin waɗannan kayayyaki to anan wannan ciniki bai'ul fuduli sunan shi in shi wannan wanda ya damka maka dukiyar ya yadda ya kyale ayi kasuwancin na tufafin to ba laifi amma in yace bai yadda ba to dole ka maida wannan kaya ka karbo kudin shi domin ga abin da yace kai kaga wannan sharadi ne wanda yana komawa izuwa kenan shi kasuwancin cewa banda kasuwancin kaza kamar yanda yace banda kasuwancin dabobi to anan in kaga wata kasuwa mai riba kace zaka yi abin da ya dace a farko ka sanar da shi in baka sanar da shi baka je ka sayo wasu kaya to anan sai in ya yarda ya amince ci gaba da kasuwancin wannan kaya zai tabbata in yace bai yarda ba dole kamar da ka dawo mishi da kudin shi a tsaye da wannan kasuwa to dan haka kasancewar ita wannan nau'i na kasuwa wanda ake kiran shi al-mudaraba tana kulluwa ne ta hanyar al-ijabu wal qabul ka kirayi mutun ka ce wane ina so zan baka miliyan 1 a je ayi kasuwa kaza abinda aka samu na riba zuwa wata 6 ko shekara a zo a raba idan yayi ya amince ka dauka ka bashi shikenan ta tabbata to anan kasancewar kuma sai aka yi rangwame game da jahiltar shi iya abinda zai samu saboda kaga anan babu tabbas na cewa a samu riba ba za a samu ba Allahu a'lam in an samu riba kowa zai amfana in ba a samu riba ba to shi wanda yake kasuwanci da wannan dukiya kenan ya tashi a tutar babu kuma ba a zalunce shi ba ba a tauye mishi haƙƙin shi ba Allah ne bai kaddara samu riba kuma in Allah ya kaddara wata asara a cikin dukiyar ba tare da ganganci na shi wanda aka danka ma dukiyar ko anan shi mai dukiya shi zai dawo asara shi wancan da aka bashi aka damka mishi yayi kasuwa babu komai akan shi na asara shi bata shaye shi ba an gane shi dai kawai yana nan maganar riba bata taso maganar riba bata taso ba sai in uwar kudi ta huto an baka miliyan 1 lokacin da aka zo aka yi lissafi sai aka ga kudi sun zama jika 800 to anan ba maganar riba saboda uwar kudi ma bata rigai bata fito kina anan in babu ganganci asara ce dole mai dukiya zai dawo asara ba magana a sanya ka ramuwa aka zo aka yi lissafi miliyan 1 da aka baka ta koma miliyan 1.5 ko ta koma miliyan 2 to wannan miliyan 1 da ta hau riba ce za a yi lissafi kowa a bashi kasan shi iya yanda kuka yi yarjejeniya tsakanin ka da shi dan haka kenan a takaice anan in ma a dauki kudi tsantsa a ba mutum ko a bashi kayan kudi kenan anan kana iya daukan kayan kudi ka bashi ka bude shago ka cika shi da kaya sai ka kawo mutum ka sanya a matsayin ka damka masa wannan shago ya ci gaba da juya shi an gane ko ya ci gaba da juyawa abinda aka samu na riba kenan lokaci kaza in aka yi lissafi sai a raba anan kenan mu gane bamban akwai bambanci na ka zo ka bashi shagon da sunan cewa ya je yayi kasuwa ai kasuwa abinda aka samu na riba a raba akwai bambanci tsakanin shi da cewa kai shagon ka ne kawai tsaro ne ka bashi ka sanya shi tsaron shago to ka sanya shi tsaron shago anan a farko sai ya tambaya menene haƙƙina sai ka ce to a duk ƙarshen wata zan baka jikka 50 a duk ƙarshen wata zan baka jikka 50 ko kuma duk yini kana da jikka 2 kenan a wata kana da jikka 60 kuma ci da sha ma'ana abincin safe da na rana da na dare ka ringa ci bakin gwargwado ya ce maka in ya ce maka kaza zaka kashe kaga wannan kaza din zai ishe ka sai ka yadda yace to zaka ci abincin zaka yi karin dala 50 da safe da rana zaka ci abincin dala 100 da yamma na dare zaka ci dala 100 kenan jika da 50 to baya halatta ka dora akan haka in ko yace cin ka da shan ka a ciki to anan kuma sai ka yi adalci an gane ko dukiya ce ta amana aka damka maka kenan kar ka yi abin da ya wuce matsayinka to wannan tsaron shago da aka baka akan cewa a duk yini kana da jika 2 idan aka yi ni tun daga safiya har fadawar rana ba a sai da komai na dala wannan jika 2 dole a baka haƙƙinka ne abinda aka yanke a ƙarshen wata za a baka dole a baka haƙƙinka ne amma in gaba ɗaya aka meka maka shagon gaya je ka a yi kasuwa kayan miliyan guda ne na saka zuwa wata 6 ko ƙarshen shekara mu zo mu yi lissafi abinda muka samu na riba mu raba to wannan kenan an mallaka maka in miliyan nawa aka samu ta riba kenan rabawa za ku yi tsakankanin amma asalin dukiya dai gaba ɗaya ta shi ce kenan sai in uwar kuɗi ta fito kenan za a yi maganar riba to shine anan kenan shi Hakim Ibn Hizam Allah ya kara masa yadda da yake dan kasuwa ne wanda ya shahara a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sharadi ga duk mutumin da ya bashi dukiya a matsayin kasuwanci wanda ake kiran shi baranda yakan ce masa Allah taj'ala mali fi kabidin rababa kar ka sanya mun dukiya game da danyar hanta ma'ana kar kai kasuwanci da dabobi wala tahmilahu fi bahr kuma kar ka hau mun teku da dukiyata wala tanzila bihi fi badini masilin kar ka sauka da dukiyata a cikin zarmu an gane ko idan aka ce masil wato hanyar ruwa kenan sai yace fa in fa'alta shay'an min zalika in ka aikata wani abu daga cikin wannan abubuwa da na maka na sharadi fa kada ba min tamali ka tabbata ka lamunci dukiyata dole kai zaka rama mu al-imam ad-darqutni shi ya rawaito wannan hadisi marwayatan hadisin amuntattu ne dan haka dai a takeice hadisi ne sahihi malan na fada cewa al-imam malik a cikin littafin sa al-muwatta ya rawaito daga al-ala ibn abdurrahman ibn yaqub daga mahaifinsa daga kakansa cewa kakansa ya zamanto kenan wato barani na Usman Allah ya kara masa yadda game da kasuwanci da dukiyarsa annahu amila fi mali li Usman wato yayi kasuwanci game da dukiya ta Usman Allah ya kara masa yadda ala annar ribha bainahuma akan cewa duk abinda aka samu na riba wato tsakanin su kaga anan Usman Allah ya kara masa yadda wani nauyi ya hau kan shi wanda ba zai bar shi ba game da yin kasuwanci dan haka anan shari'a sai ta bada damar kenan zaka iya danka ma wani na azo ayi kasuwa abinda aka samu na riba a raba to dan haka akwai wani abu da mutane suke a yau wanda kuma ya saba ma shari'a kawai wasu suna nan a zaune sai ka zo wai ka ba su kudi idan ka bada jika 100 sai a ce to a duk sati za a kawo maka riba ta jika 5 misali a jika 50 sai a ce za a kawo maka riba jika 5 ko kuma a duk in ka bada miliyan 1 a duk sati za a kawo maka riba ko jika 50 haka ne suke yankewa to wannan haramu ne tunda anan kai ka bada kuɗi kuma kasuwancin nan lalle ba a ayyana ba cewa ga ya abu kaza ne za a yi kuma anan fa kai ho kawai ba a ayyana ba cewa in aka samu riba kai kana da kaso kaza shi yana da kaso kaza kuma anan kasancewar kai fa baka san asara ba kai ka bada jika 100 wai an tafi kasuwa ake da ita duk sati za a kawo maka jika 10 ko kuma duk sati za a kawo maka jika 5 kenan anan kawai ka bada kuɗi duk sati za a kawo maka magana asara ba ta mata so ba lokacin da ka so kawai sai ka shanye kuɗinka ka ce ka a kuɗinka kake bukata to wannan ba a gina shi ba akan tsari na musulunci in ma yi za a yi kamar yanda ya dace a shar'ance kai ka iya kasuwa amma baka da jari to sai ka tattara mutane kamar mutum 5 zuwa 10 kowa ya kawo bakin gurgurdu abin da yake da shi wannan ya bada jika 100 wannan ya bada 200 wannan ya bada 500 wannan ya bada jika iya abin da aka hada to sai a zo a danka maka aje a yi kasuwa to sai ku dandance da su abin da aka samu na riba to za mu raba tsaka ni ina da kaso daya ku kuna da kaso daya kenan kaso wanda yake nasu na su wanda suka hada maka dukiyar kenan sai aka sa kowa a bashi riba iya gurgudan hannun jarin shi kai ma ka dauka sanka kai da kake juya wannan dukiyar in ba a samu ba riba ba magana ra'a da wani abu dole sai in uwar kudi ta fito sannan ai magana riba kuma in an samu asara in dai babu ganganci dole su dawo asara in kuma kai ganganci ka hallaka musu dukiyar su kenan dole ka rama musu kenan a takeice dai abinda muke so mu sani na wannan da mutane suke bada kuɗi aje a yi kasuwa kawai su iya a duk sati ko karshen wata kawai riba za a kawo musu basu san da asara ba to wannan kwata-kwata bai halatta ba babul musaqati wal ijara an ibn umar radiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زر متفق عليه وفي رواية لهما فسألوه أن يكرهم بها على أن يكفوه أملها ولهم نصف التمر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها وعن حنظلة بن قيس رضي الله عنه وعن حنظلة بن قيس أنه قال سألت رافع بن خديجة رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزر فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إدلاك النهي عن كراء الأرض wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na hukuncen shayar da gona wal ijara wato da bada hayarta lafazin al musaqa an ciro shi ne daga as-saqiyu as-saqiyu shine ban ruwa kenan a shar'ance idan aka ce al musaqa kamar yadda malamai suke fada suka ce hiya dafa ushajarin ila akhar li yaquma bi saqayhi wa amali sa'iri ma yahtaju ilayhi bi juz'in musha'in ma'lumin min samari wato shine mutun da yake yakan bada wato itacen gonarsa da sunan cewa wani ya shayar da wannan shuka kuma yayi kokarin aikata duk abin da take da bukata akan cewa yana da kaso kaza a cikin wannan amfani idan an girbe kenan shine ake kira al-musaqa wal-muzara'a wanda duka hukuncin daya ne idan aka ce al-musaqa ban ruwan garka kenan idan aka ce al-muzara'a wato shine ba da gona mutun ya noma abin da aka samu na amfani kuraba shine yace wal ijara wato da bada kenan hayar ita gonar shine malai yazo da hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amala ahla khaybar bi shatri ma yakhruju minha min thamarin aw zar'in yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya mu'amalanci yahudawan khaybar wanda khaybar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai musu dauki na yaki a shekara ta 7 aka ci su da yaki gari ne wanda yake da yahudawa kuma kasa ce wanda Allah ya albarkace ta kasa ce ta noma wanda kuma a tsari na musulunci duk abin da aka samu da garin da su waɗanda aka kama da dukiyarsu wannan ya zama duk ganima ce ta musulmi da duk abin da suka mallaka na gidaje da gonakai gaba daya ganima ce ta musulmi to shine gonakan da suke Khaybar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya mu'amalanci su yahudawan Khaybar aka bar su suka ci gaba da zama a garin manzon Allah ya damka musu gonakan cewa su ci gaba da nomawa akan cewa suna da rabin abinda aka samu na amfani na ƴaƴan itacen ko kuma shukar da aka yi kenan duk abinda aka shuka da duk abin da aka samu na amfani su suna da rabi, amma su za su ci gaba da kula da waɗannan gonakai kenan, suna ban ruwa kuma suna gyara su, duk abin da ya kamata a yi da su za su yi. Abin da aka samu na amfani kenan a raba tsakiya, su su ɗau rabi, rabin kuma a kawo shi daula ta musulunci. Haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalance su, wanda wannan hadisi shine asali game da wannan mu'amala kenan ta shayarwa, shine ban ruwan gona. Mai garka ya bada garkan shi ga wani wanda zai iya daukan dawainiyar aiki, abinda aka samu na amfani a raba, iyayen da suka yi yarjejeniya, in ma a raba tsakiya ko a kasa uku, mai gona ya dauka shi biyu, shi mai aiki ya dauka shi daya, ko a kasa uku shi mai aiki ya dauka shi biyu, mai gona ya dauka shi daya, yanda dai suka dandance. Shine yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amala ahla Khaybar, ya mu'amalanci Yahudawan Khaybar cewa su ci gaba da noma waɗannan gonakai, bi shadari, bi anan bi ma'ana ada, ai akan sharad rabin ma ya khruji minha, duk abinda aka samu na gonar, min samari, na ƴaƴan itace, auzar in, ko shukar da aka shuka kenan, suna da rabin amfanin da aka samu. Hadisi ne muttafaqun alayh, a wata riwaya wato fasa'aluhu, su Yahudawan Khaybar su ne suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an yuqirrahum biha, ya tabbatar da su a garin su na Khaybar su ci gaba da zama, ala an yakhuhu amalaha, akan cewa za su dauke masa aikin gonakan kenan, za su ci gaba da nomawa, walahum nisfu tamr, cewa suna da rabin duk abinda aka yanka na dabi. Faqala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wazan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da su, nuqirrukum biha ala zalika ma shi'na, wazan Allah yace lalle haka ne, zamu tabbatar da ku a wannan gari na Khaybar akan wannan sharadi da muka yi, cewa ku ci gaba da noma gonakan, kuna da rabin abinda aka samu na amfani, mu muna da rabi, mashi ina iyayen da muka so. Da haka wannan dalili ne wanda malamai suka ce yana halatta ita ban ruwan gona ko kuma shuka gona, wato a sanya lokaci, wannan ya kasance akan lokaci wanda yake an jahilce shi, inda manzon Allah ya ce ala zalika mashi ina, a iyayen da muka so kenan, anan bi haddade musu lokaci, amma duk lokacin da ya ga dama yana iya karbe gonar shi, yace to daga yau shi kenan. Kamar misali, a yau mutum ne yana da gonakai, shi baya iya nome waɗannan gonakai gaba ɗaya, to anan sai ya raba ma waɗanda za su noma, sai ya ce wani karɓi gonan nan ka je ka noma, abinda ka samu na amfani da kaka, an gane ku, kenan a zo a raba. To amma galibi sai ya kasance kawai ba haka ba ake, sai ka ba mutum gona, wasu kake da kaka ya kawo wani abu ya baka, to shi yasa galibi kuma su masu gonakan ba sa adalci. Wata gona da muka tafi a nan tudun Abuwa, muka je aka noma ta, aka auna ta ta wasu wani dan uwa lokacin da za su raba gadan, gonan fadinta ta kai kilo 1.5, wajen ta yi kilo 1.5 gonan, amma cewa akwai shekarar da daidai da bahude ba su kawo musu ba, waɗanda suke noma gonar, waɗanda aka yanyanka aka ba su, sun kai mutum 10 wani abu, amma bahude ba su kawo musu ba. To kaga, amma inda a ce a farko an yi sharadi, kenan za mu ba ku gona ku je ku noma, abinda aka samu na amfani kenan a kasa uku, ku kuna da kashi biyu, mu muna da kashi ɗaya, ko kuma a raba tsakiya, to wannan shine a shari'ance abinda ya halatta. In ku aro ne ka ba mutum, na baka aron gona je ka noma, wanda daman galibi kawai aro ne ake ba mutum fi sabilillahi, to wanda ka bashi aro ko bai ka maka komai ba, to karka damu, saboda kai taimaka mishi ne, kai aro ne ka bashi fi sabilillahi, in ya kawo wani abu ya baka, wannan kyautatawa ce, in bai kawo ba wani abu ya baka, kuma karka samu damuwa. To shine anan maza Allah ya ce musu, nuqirrukum biha ala zalika ma shi'na, za mu tabbatar da ku iyayen da muka so akan wannan yarjejeniya da muka yi, kenan za ku ci gaba da zama a birnin Khaybar, kuma za ku noma waɗannan gonakai, abinda aka samu na amfani za mu raba tsakiya. faqarru biha, suka tabbata a birnin Khaybar, suka ci gaba da noma waɗannan gonakai, hatta ajlahum Umar, har aka kai lokacin da Umar Allah ya ƙara masa yadda da ya zama khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya fitar da su daga birnin Khaybar gaba daya. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin Allah ya karbi rayuwarsa, yayi niyyar cewa duk wani bai Yahude da dan mushin sai ya fitar da shi daga cikin jaziratul Arab, wannan yanki wanda yake na Larabawa, abinda ya shafi Makka da Madina da Ba'if, dukkan wannan yanki manzon Allah ya alƙawarin sai ya fitar da su. To a lokacin Umar Allah ya ƙara masa yadda, shi ya kore su ya fitar da su, suka koma can cikin birnin Sham, wurin da ake kiran shi Taima da Azra'at, can suka koma. Shine yace hatta ajlahum Umar, har aka kai lokacin da Umar Allah ya ƙara masa yadda ya fitar da su daga nan birnin Khaybar gaba ɗaya, musulmi suka karɓe gonakansu. Naga al-Imam Muslim yake faɗa, lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dafa'a, kinan riwayar sa yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dafa'a ila yahudi Khaybara, nakhla Khaybara wa ardaha. Lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da dabinnai wato na Khaybar da gonar wato ga su Yahudawan Khaybar, ala an ya atamiluha min amwalihim, akan cewa za su ci gaba da noma ta wato da dukiyarsu, wanda wannan gaba tana tabbatar mana yau in ka ba mutum gona akan wannan mu'amala ta muzara'a na cewa yaje ya noma abinda aka samu na amfani a raba tsakiya, kai gona kawai zaka meka masa, shi zai je ya sassabe gona, kuma shi zai nemi irin da zai shuka ya nome yayi komai a kaka, abinda aka girba na abinci a zo a raba tsakiya. An gane ko? Ba maganar cewa kai ka dau iri ka bashi, a'a, shi zai sayi iri da kudin shi. Tunda anan cewa ala an ya atamiluha min amwalihim, akan cewa su za su noma gonar kenan da dukiyarsu, kenan komai su za su yi. Walahum shadaru samariha, na gare su wato rabin ƴaƴan itacen da aka samu. Kenan anan in ma mutum ya bada gona kamar yadda ake noma, kenan shine ake kira muzara'a, kenan minan zar ne, a je a shuka alkama ko a shuka hatsi ko dawa ko wake ko gujiya, ko kuma almusaqa, gona ce garka ce wadda ke akwai itace da binnai da sauran itace, su mangwara, su gwaiba da sauransu, kenan zai ci gaba da ban ruwa da gyara waɗannan itace, abinda aka samu na amfani kuma a raba kamar yadda kuka yi sharadi. Shine yace alama shi ina, kenan shine kamar kenan anan kuma iyayen da kuka yi da shi shekara ɗaya ko shekara biyu, ko kuma a iya dai yanda kuka yi, in ka bar shi kofa buɗe a ci gaba da yi, kenan lokacin da kaga dama kuma kana iya tsina shi, kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace nukirukum biha ala zalika mashina. Dan haka a takaice kenan wannan hadisi shine asali game da wannan mu'amala ta wato shine al-musaqa, wato shayarwa. Sannan malam ya zo da hadisi na biyu a baban hadisin Hanzala ibn Qais, yake faɗa, na tambayi Rafi'u ibn Khadijah, Allah ya ƙara masa yadda, an kira ila ardi bi zahabi wal fidda, dangane da bada hayar gona, daukan hayar gona, bi zahabi wal fidda, mutum ya bada zinare ko azurfa. Kenan a takaice kamar misali, yau ku zo ku yi yarjejeniya da mai gona, nawa zai baka hayar gonar shi, ka bashi kuɗi ko kuma ka bashi kayan kuɗi ya baka hayar gona. Faqala, wato shi Rafi ibn Khadijah sai ya ce la ba'sa bihi, ai babu laifi game da yin haka, na mutum ya zo ya bada kuɗi a bashi hayar gona ya je ya noma, ya ce yin haka babu laifi. Ya ce innama kanan nasu yu'ajiruna ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala almadiyanat wa aqbalil jadawil wa ashiya'a min azzar. Ya ce ku san da cewa mutane a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance sukan bada hayar gona alal maziyanat, akan cewa duk abin da yake fitowa, an gane ko? A kenan magudanar ruwa, idan aka ce maziyanat jam'i ne na maziya, ma'ana inda ruwa yake wucewa, kamar kenan ƙorama inda ruwa yake wucewa gabarta, shi mai gona sai ya ce to duk abin da yake gefin magudanar ruwa fa nawa ne, wa aqbalil jadawil, da abin da yake wato bakin kurama. Lafazin jadawil jam'i ne na jadwal, ma'ana kurama, el karama, inda ake tara ruwa kina ya ringa shiga cikin garka. Sai ya ce to duk itacen da suke nan da waɗanda suke hanyar ruwa inda yake wucewa, da duk shuka da take nan ta wuce, wa ashiya'a min azzar, da wasu abubuwa na shuka sai ya ware a gonar da abu kaza da abu kaza ko bangare kaza, wannan duka nawa ne. Fa ya haliku haza, wani lokaci sai wannan ya hallaka. Wa yaslamu haza, wannan kuma sai ya kubuta. Wa yaslamu haza, wani lokaci wannan ya kubuta. Wa ya haliku haza, wani bangaren shi kuma ya hallaka. So da yawa akan samu bangaren da shi mai gona ya ware cewa da nan da nan da nan duka nashi ne, sai ya zamanto yayi amfani, sauran can shi kuma bai yi komai ba. Ko kuma ya kasance inda ya zaban ya hallaka, inda bai zaban ba, inda ya bar ma mai aikin shi kuma ya kubuta yayi kyau. Sai ake samun rikici, ake samun jayayya. Yace walam yakul linnasi kira'un illa hadha. Yace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mutane yace ba su da wata haya ta gona da ake badawa illa kawai kwatancin haka. Kenan mai gona sai ya dau ma'aikaci sai ya ce masa to da nan da nan da nan duka nawa ne, daga nan zuwa can nawa ne, kai kuma abin da ya sauran shi ne naka, banda kaza banda kaza, wannan duka nawa ne. Wani lokaci nan yayi kyau, nan ya hallaka, ko wannan kin yayi kyau, wannan ya hallaka. Kenan wani lokaci aka san mai gona sai yayi kyau, nan mai aikin kuma bai yi kyau ba. Wani lokaci kenan na shi mai aikin sai ya kubuta, shi kuma na mai gona ya hallaka. Shine yace falizalika zajara anhu, manzon Allah sai ya tsawatar da jama'a ya hane su, yace daga yau yace a daina irin wannan mu'amala. Sai yace fa amma shay'un ma'lumun madhmun, kusan da cewa wani abu wanda yake sananne, wanda yake abin lamunta, yace fala ba'sa bihi, wannan babu laifi. Kenan anan kaga abin da yake halak sai dai ka meka masa gona gaba daya, duk abin da aka samu kenan, ba maganar kai ga bangaren ka shi ga bangaren shi, a'a, abin da aka samu gaba daya kenan a raba tsakiya, kai kana da rabi shi yana da rabi, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mu'amulanci kenan Yahuda wa Khaybar. Ko kuma wannan gona ce taka, mutun ya zo ku yi jinga ka bashi hayarta, kenan ya baka kuɗi in ya so ya je ya noma, duk abin da ya samu na amfani nashi ne, kai ka riga ka karbi kuɗin hayar gonarka. Shine yace fa amma shay'un ma'lum, sane dai wani abu wanda yake sananne, madhmunun, wanda yake abin lamunta, yace fala ba'sa bihi, babu laifi game da yin haka. Kenan mutun ya bada kuɗi a bashi hayar gona, ko kuma a bashi gonar gaba ɗaya ya je ya noma, abinda aka samu na amfani su raba. Al-Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi, shine malam na faɗa a cikin wannan riwaya akwai bayani game da abinda aka dunkule na bayani kenan a hadisi wanda yake muttafaqun alai, kamar yadda hadisan za su zo, hadisan da suke hani game da bada hayar gona. Kenan bada hayar gonar da aka yi hani kenan na irin wannan, mai gona ya ware wani bangare ya ce nashi ne, banda shi mai aikin, to wannan shi baya halatta. Nan insha Allah ya kamata mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.